Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam ba mu kanin labarai.
A shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da korar Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din yayi a kwanan nan game da zaben kasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya Talata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila.
Tokanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto na musamman game da zanga-zangar neman soke rundunar 'yan sanda ta SARS a yawancin jihohin Najeriya, amma banda jihar Borno. To ko menene dalili?
Mu a jihar Borno, in ka zo na ka duba SARS din nan, su ne ainihin makadusin zaman lafiya na jihar Borno, because in ka duba su ne suke tare da talakawa, su ne suke taimaka mana.
Muna dauke da karin bayani, za kuma mu kawo maku rahoto kan kaddamar da shirin tara bayanai game da batutuwan cin zarafin mata da yara da ma'aikatar ayyukan mata a Najeriya ta yi. Sannan kuma muna tafe da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ta shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da korar Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din yayi kwanan nan game da zaben kasar. Krebs ya sha ƙaryata zarge-zargen magudin kuri'u a 'yan makonnin da suka gabata. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa game da zarge-zargen an yi ba daidai ba a tsarin zaben. Kwararru masu kula da tsaron kuri'u 59 dukansu sun yarda cewa a kowane zargi da muke da masaniya a kai, ko dai babu wata kwakwaron hujja da aka gabatar ko kuma dai babu makama a zarge-zargen. A jiya Talata ne Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa bayanan Krebs ko kadan ba daidai ba ne, yana mai zargin an tafka makudi sosai a zaben. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya Talata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawan gwamnatin birnin, Beau Tidwell, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Bai kamata wani yayi mamakin matakin ba, a cewar Tidwell. An dade da sanya waɗannan matakan. A jihar California, hukumomin birnin Los Angeles sun ba wuraren sai da abinci da wuraren shan barasa da ke aiki a waje umarnin takaita yawan masu zuwa wuraren da kashi 50 cikin 100, kuma karfe 10 na dare na yi su rufe shagunan su. Sauran shagunan da ke sai da abubuwa marasa muhimmanci sosai za su yi aiki amma da kashi 20 cikin 100, yayin da wuraren sana'o'i kamar wurin gyaran gashi za su yi aiki ga waɗanda suka sanar da su kadai. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriyar a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da ke yankin tsaunin Golan, a cewar Isra'ila. Kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama yayi sanadiyar kisan sojoji uku tare da jikka ta wani. Ta kira hare-haren tsokana daga Isra'ila. A wata sanarwa da Isra'ila ta fadda, ta zargi wata tawagar sojojin Siriya karkashin jagorancin dakarun Iran da girke ababen fashewa. Ta ce harin na ramuwar gayya ya auna rumbuna ajiya da harabar sansanonin soja da kuma makaman kariyar Siriya ne. A shirye muke mu mai da martani kan duk wani kutse a Siriya, a cewar sanarwar sojojin. Iran kasar hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ce, kuma ta tura sojoji masu ba da shawara da mayakan ƙawance don su taimakawa dakaran Siriya a lokacin yakin basasar kasar.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen kungiyar 'yan sanda ta SARS da ta haifar da kafa, dokar ta ɓaci a jihohi da dama a Najeriya. An samu saɓani a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da matsalolin mayakan Boko Haram, inda al'ummar jihar da ƙungiyoyin masu zaman kansu suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin Borno don nuna goyon bayansu da aikin jami'an 'yan sandan SARS. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da rahoton.
Zanga-zangar injinin rundunar 'yan sandan SARS na ɗaya daga cikin munanan zanga-zanga da aka gudanar a tarayyar Najeriya da ya haddasa asarar rayuka da dukiyar jama'a masu ɗimbin yawa, da ma har ya haifar da kafa dokar ta ɓaci a wasu jihohin tarayyar Najeriya. Sai dai ayyana cewa an samu saɓanin hakan ne a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, da kuma yake fama da matsalan hare-haren mayakan Boko Haram, wanda al'umman jihar da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi tattaki har zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don nuna goyon bayansu da aikin jami'an 'yan sandan. Wannan kungiyoyi ya fiye da 120 sun samu wakilcin ambassador Ahmed Shehu da kuma ya kasance shugaban kungiyar nan da ake kira Civil Society, da ma mika wasiƙa ga mataimakin gwamnan jihar Borno madadin sauran waɗannan kungiyoyi.
Mu a jihar Borno, in ka zo na ka duba SARS din nan, su ne ainihin makadusin zaman lafiya na jihar Borno, because in ka duba su ne suke tare da talakawa, su ne suke taimaka mana. Yanzu haka in za ka yi Bulaguro checkpoint, su ne hatta manyan mu kaman gwamnoni da sauransu da mu wanda muke aikin ba da gudunmuwa ma masu gudun hijira, in za mu yi Bulaguro ko kuma za mu tafi Niger, su suke providing mana sufficient security mu. A wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure, suna cin mutuncin mutane, amma namu SARS na Northeast na Borno nan, alhamdulillahi ba haka bane.
Kuma da Lusuyi nan da yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata da su ma suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin jihar Borno na nuna goyon bayansu game da wannan runduna da ake kira SARS.
Idan mutane wani bangare sun fito suna gaya muku cewa ba sa son SARS, ya kamata ita federal government ta zauna ta nemi committee ta zagaya jihohi 36 ɗin nan, ta ga cewa menene ne damuwan, ko kuma inda wannan abun ya kasance a je a samu mutanen guri a tambaya yaya a samu committee da za ta fito da wayannan mugayen mutane. Amma dare daya karam a zo a gaya mana cewa ba SARS, mun fito da iyayenmu da mataye da yara da babban murya, muna kirawa federal government ma shi baba Buhari, mu a Borno sai ko kuma a jihar Northeast, mu muna son abin SARS.
Alhaji Umar Usman Kadafur dai shine mataimakin gwamnan jihar Borno da ma ya karbi wannan wasiƙa a madadin gwamnatin jihar. Ga ma abin da ke cewa,
matsayin da kuke ciki a cikin anan gaba daya ya nuna akan cewa dukka wannan kuna magana da yawon 'yan Borno ne gaba daya a nan. To mun ji koke-koke da shi ambassador Ahmed ya ayyatar da su a nan a madadin kowa a nan. Don yanzu a maganar da ake a nan ba ana maganar gwamnati ba ne, ana maganar ra'ayin mutanen Borno ne. To mun ji kuma insha Allah za mu mika wayannan sakon wa shi shugaban kasa Jenaral Muhammad Buhari. Sannan kuma a yanayin da muke ciki na sake kira ga jama'an Borno gaba daya mu dugufa mu ci gaba da addu'a, Allah ya kawo mana zaman lafiya a Borno.
Allah ya saka dalili.
Tunda ya bayan rushe wannan runduna ga SARS, akan ga jami'an tsaro na gudanar da ayyukansu ba tare da sanya rigunan sarki da ke ɗauke da tambarin SARS ba, kuma an goge dukkanin tambarin da ke jikin motocin da aka rubuta SARS a jiki, yayin da 'yan sandan ke ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Harkokin tsaro shine kan gaba a jerin batutuwan da ke damun kasar Burkina Faso, inda masu kada kura'a za su nufi rumfunan zabe ranar Lahadi mai zuwa don zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokokin kasar. Tashin hankalin mayaka masu tsananin kishin addinin Islama da rikice-rikicen kabilanci sun addabi kasar da ke yammacin Afirka mai yawan jama'a kusan miliyan 21, sun kuma sa mutane sama da miliyan 1 ƙauracewa matsugunansu, kuma akalla 'yan kasar 1,600 aka kashe tun daga shekarar 2015. Cikin waɗanda suka mutu har da akalla sojojin ƙasar 14 da aka kashe a lokacin da wasu da ake zaton mayakan ne suka yi wa wani ayarin sojoji kwantan bauna a ranar 11 ga watan nan na Nuwamba a lardin Wadaland da ke arewacin ƙasar kusa da iyakar Mali da Niger. Abinda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito ministan yada labaran gwamnatin ƙasar ya faɗa kenan. Cikin 'yan Burkina Faso da suka kaura cewa matsugunan su mutane fiye da 400 ba za su iya kada kura'a ba saboda takardun zaben su sun bace ko kuma ba su iya yin rajista ba. Ma'aikatar shari'a a Amurka ta janye karar da ta shigar kan tsohon sakataren tsaron Mexico General Salvador Cienfuegos akan safarar miyagun kwayoyi da hallata kudin haram a cewar Attorney General din Amurka William Barr. Ba ya ce ma'aikatar za ta janye karar ne don ta yiwu a gudanar da bincike a kan Cienfuegos kuma idan ya dace a hukunta shi a ƙarƙashin dokokin Mexico. Cienfuegos wanda ake tuhuma a wata kotun tarayya da ke unguwar Brooklyn a birnin Los Angeles aka kama shi a watan da ya gabata. Cienfuegos wanda ya jagoranci sojojin Mexico tsawon shekara 6 a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Enrique Peña Nieto shine babban jami'i daga majalisar ministocin ƙasar da aka kama tun bayan kaman babban jami'in tsaron Mexico Genaro Garcia Luna a jihar Texas a shekarar 2019. Wata kotun tarayya ce ta tuhumi Cienfuegos a birnin New York a shekarar 2019 ta kuma zarge shi da yin zagon kasan yin harkar rarraba miyagun kwayoyi da hallata kudin haram a kasashe. Masu gabatar da kara sun yi zargin cewa ya taimakawa kungiyar ɓatagarin H2 cartel yin fasa kwabrin dubban kilo-kilo ɗin hodar Iblis da miyagun kwayoyi da tabar wiwi a lokacin da yake sakataren tsaron kasar daga shekarar 2012 zuwa 2018.
An gaishe ki Maryam Dauda. Ma'aikatar ayyukan mata a ƙarƙashin jagorancin Minista Pauline Talent ta kaddamar da shirin da ya kunshi dandali da kundin tara bayanai akan cin zarafin mata da yara da cin zarafin da ya shafi jinsi ta hanyar yin amfani da fasahar zamani domin kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'umma. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Dandalin tattara bayanai akan batutuwan cin zarafin mata da yara ingantaccen dandali ne na sarrafa bayanai da tsarin da ke amfani da fasahar zamani domin baiwa gwamnati masu ruwa da tsaki masu sa ido akan batutuwan da suka shafi cin zarafi damar yin nazari akan bayanan da za a rinka tattarawa a sauwaƙe kamar yadda Minister Talent ta bayyana. Ministan ayyukan da suka shafi mata Pauline Talent ta yi jan hankali akan shirin tattara bayanan.
Wannan din shine wato data situation room ne wanda za a san a nan Abuja wannan sati ko a wannan wata an samu mutane 200-300 wanda aka kama su da laifin fyaɗe. Idan an san yawan su za a san yadda za a maganta shi, yadda za a kuma a tabbatar an biya, an tabbatar sun samu horon wannan laifi. Kuma muna ƙara kuka, muna roƙon duk jama'a al'ummar Najeriya gabaɗaya maza da mata, musamman maza ne ke wannan bala'i, dan Allah su rike jikin su, su daina wannan masifan lalatar da ƴaƴa. Kuma babban bakin ciki shine iyaye ma su suke ma ƴaƴansu.
A jawabin ta lokacin taron mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Amina Muhammad ta ce za a yi amfani da damar yanayin da duniya ke ciki na annobar coronavirus wajen magance matsaloli da suka shafi na jinsi a cikin al'ummarmu cikin gaggawa.
Crisis is a way of accelerating the trends already in motion, but we've decided that the COVID crisis should be used as an opportunity to end violence against women and not to accept it anymore.
A wani bangare kuwa asusun kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniya wato UNFPA ya ce a lokaci irin wannan horas da yan jaridu shine mafi alfanu domin su inganta yaki da cin zarafin mata kamar yadda jami'an hulɗa da manema labarai na asusun kula da yawan jama'a Kore Habib ta bayyana.
Cin zarafin mata da kuma daɗe da ke gudana yanzu ba wai dama can baya faruwa ba, yanzu din ne ya daɗuwar shi shine wannan cutar COVID-19 ɗin nan da kuma yanayin da aka sa takunkumi a duk duniya sai zama guri ɗaya a cikin gida ya kawo su fyaɗe, ya fito da kuma alamun yanayin yanda mata ake musguna musu, haka ma wayansu matan kuma suke musguna mata. Ita majalisar ɗinkin duniya yawancin zancen da ake yi duka akan bisa ga wannan cin zarafin mata. Mu kuma a gurinmu na wurin aiki dalilin da ya sa muka gayyaci 'yan jarida shine in aka samu sarakuna da dakarai kuma mutane manya na anguwanni aka yi magana da su, aka zo mutanen majalisa aka yi magana da su, abin da zai rage shine 'yan jarida ma dole su tallafa domin wannan abin ya riga ya kai gaba yanayin yanda su suke rubutun ba. Misali, idan mace aka yi mata fyaɗe a cikin gida sai kaga ana cewa a rufe asiri kar a bari jama'a su sani.
A cewar kirdigan nazarin lafiya a Najeriya na shekarar 2018, kaso 31 na mata masu shekaru daga 15 zuwa 49 sun fuskanci matsalar cin zarafi akalla sau ɗaya a rayuwarsu, kuma kaso 13.7 cikin matan da aka yi nazari tare da su sun fuskanci cin zarafi a zahiri cikin watanni 12 da suka gabata. A faɗin duniya, kaso 30 cikin 100 na mata sun fuskanci cin zarafi, kuma an samu adadi mafi yawa a nahiyar Afrika, gabashin Bahar Rum, kudu maso gabashin Asiya da kaso 37 cikin 100. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirin mu na gaba.
Barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Muhammad. Dinin mu a yau shine mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakuncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyin mata reshen jihar Kano, da Hajjia Ummu Umaru, ɗaliba kwalejin Yanku da Mudu da ke Zaria a Najeriya. Suna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu. Ga kuma amsar da ta bani.
To, ita da wannan kungiyar tamu ta kungiyar lauyoyi mata, an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu, ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba. Kuma abinda za mu duba, wannan kungiya ta samu asalin ta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki, ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa, wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara. To, duba ka tambaye ki malama Aisha, ya gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa. Yanda da mun sani, kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa 4 ko kasa da haka ma mutum zai je. Kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ta ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta. To, amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika. So, za mu iya cewa ko shakka babu, duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa, wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba. Tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To, idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakin shugaban ƙasa, wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a bangaren lafiya, har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, za ki ga alƙalama sun shallake hankali, za ki ga anan mace bata samu ci gaba ba. Saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari. Mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu.
Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali Hajiya Umma?
Maza suke irin wannan abin su dama zan ce kamar su haka suke ba su su ga mace ta ci gaba. So dole matan za ta samu inda za ta nemi za ta kai karan shi da za a kwata mata ƙincinta ko sana'a ne tana yi a gida. Abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema. Dole ta daure ta nemi hanyar da za ta mishi magana so wa ɗan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take ɗan yin abin taro kobo sai ki ga Allah ya hore mata da yaddansa. Kuma a lokacin sai ki ga mazan wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna ƙoƙarin su hana. Amma in ta ci gaba da lallaɓa shi tana mishi magana Allah sai ɗora ta kanshi ki ga ta ci nasara a wannan ɓangaren. Kin ga asirinta ya rufu kuma shi ma asirin shi ya rufu.
Samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista.
A ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an bacce da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence. Wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya aje mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic violence ya hana ta abin da yake haƙƙinta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren dini zaki ga malamai masu fadakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatan mu da cocina mu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu. So a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu cigaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyanmu na rayuwa maza za mu ce har yanzu gaskiya muna baya.
Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista?
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewar su wanda kuma da aka barki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Za ki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abu.
Haji Umma,
yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa. A misali, yanzu mace tana da wanda zai mata, amma Allah bai ba shi iko idan bukatun shi zai sa ta da shiga hali da za su hannun irin waɗannan mutanen, saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukata, ko kuma ta je ta ci bashi kila abinci ne ko kila sutura ne, amma tana bukata ta biya, ba ta da halin da za ta samu ta biya. An mata tallan aiki a wani guri na bauta, za ta je ta yi aiki a biya ta, ita ba ta samu irin aiki ba ne, aka kawo ɗan da gaya mata kawai akwai aiki, za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take bukata. Sai ta ga cewa ga hanyar sauki na kawai in je, kin ga a halin nan ita ba ta samu wani irin aiki ba.
Yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
To bari mu fara da sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina, wanda ya ce, Assalamu alaikum biyoyi Hausa. A madadin al'ummar karamar hukumar Batsari, muna kira ga al'ummar jihar Katsina da mu ci gaba da addu'a akan matsalar rashin tsaro da ta'addabi jiharmu ta Katsina. Yana da kyau mu ci gaba da addu'ar kamar yadda muka saba, sannan kuma mu gyara halayenmu, mu guji cin amana. Ina fatan Allah ya kawo mana mafita, amin. Sai sakon Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe, wanda ya ce, salam biyoyi Hausa, dan Allah muna kira ga gwamnatin Baba Buhari cewa ya biya wa malaman makarantun jami'a bukatunsu, da mu ɗalibai mu samu damar komawa makarantu, domin Allah ana ɓata mana lokaci. A ƙarshe nake cewa Allah ya sa wannan kukinawa ya isa zuwa kunnuwan wanda na yi domin shi. Haba al'ummar ƙasar Habasha, wallahi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ya kamata ku kai zuciya nesa, ku zauna lafiya da junanku. Allah kuma ya kawo muku ƙarshen tashin hankali da ke ci gaba da yaɗuwa a ƙasar ta Habasha. Amin summa amin. Sako daga Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada, wato daga ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau, da kuma iyami matar Ishaku mai shago a Yalwa. Sai sakon Dauda Bina Afan unguwar Jaji Putuskum, da Maryam Muhammad ƴan jarida, da Hamisu Hari Putuskum, waɗanda suka ce masu iya magana da yana cewa, idan an yayyafa wa albasa ruwa, to a yayyafa wa yakuwa shi ne adalci. Zuwa ga sanatan Muzambi, kamar da ka shimfiɗa titina a cikin unguwar Tandari, haka kuma kana gina gidan marayu duk a cikin birnin Putuskum. To aka muke bukatar a shimfiɗa mana titi a cikin unguwar Daji zuwa unguwar Jigawa, sai kuma wacce ta tashi daga FGGC Putuskum zuwa Yobe Line. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, wanda ce, tabbas yin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa, musamman a yankunan mu na arewa, ya zama ruwan dare ga duniya. Fatan ma'anan shine Allah mai kowa mai komai ya kawo mana sauƙin lamarin, ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Amin suma amin.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Lalo, yanzu sai labarai a taƙaice.
Ta shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da korar Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din ya yi a kwanan nan game da zaben ƙasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin jiya Talata, yayin da annoba coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin birnin Voted Well ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba, saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriya a matsayin maida martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar ƙasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wadda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editan mu ta yau sai Daniel C. Brown, wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yau, ni ce taku.